Hajiya barin baki dama ki gabatar min da kanki cikakken sunanki da mukaminki.
Yawa nagode Hajiya Madina. Sunana Dr. Fatima Saleh. Ina aiki ne da cibiyar kula da cututtuka na Najeriya wanda ake cewa Nigeria Center for Disease Control. Ni mataimakiyar director ce a wannan cibiyar.
Menene muhimmancin wannan rana? Me kuke yi na fadakarwa wajen taimakawa al'umman kasa?
To wannan rana dai ta 15 ga watan Oktoba. Rana ce ta musamman wacce aka kebe domin fadakar da al'ummar duniya game da muhimmancin wanke hannu. Taken wannan shekara ma shine tsaftace hannu dan duka, wato tsaftace hannu dan amfanin mu duka. Kuma rana ce wacce take mu a santan mu muna kokari da fadakar da al'umma kamar yadda na fada ta kafafen yada labarai na gargajiya da na yanar gizo. Muna nuna ma al'umman Najeriya muhimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a ce ya dace a ce kowace makaranta, asibiti da ofisoshi da wuraren cin abinci da masana'antu a tabbata akwai ababen wanke hannu, ma'ana ruwa da sabulu, wacce ita ce hanya ce wacce take hana yaduwar cututtuka da za ta iya kawo rashin lafiya da kuma rasa rayuka ma al'umma, musamman ƙananan yara. Don ainihin ciwon zawo misali yana saurin ainihin nakasa yara. So kuma wanke hannu yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauki da zai hana wannan faruwar wannan zawo da zai iya nakasa su har ma ya sa su rasa rayuwarsu da sauran al'umma gaba ɗaya. Sannan yana da kyau a cikin abin da muke faɗa ma jama'a shine a tsaftace hannu da ruwa da sabulu kamar yadda na faɗa. Ina jaddada ta ne saboda ita ce mafi a'ala na kawar da waɗannan cututtuka. Akwai matakai 5 da ya kamata a bi wajen wanke hannu. Waɗannan matakai na farko shine a samu ruwa masu tsafta, ruwa wanda yake gudana, ruwa masu gudu, ba wanda ruwa aka aje a kwano ko a wani bokiti wuri ɗaya ba, a'a ya kasance ruwa masu tsafta ne kuma yana gudana. A jiƙa hannu da sabulu, a mummurza ko ina, a tantance ko ina cikin hannu da bayan hannu da tsakanin yatsu, a tabbatar sabulun yayi kumfa. An aka wanke da kyau a daure hannu, sannan a busar da hannu da ainihin tsafaccen kyalle haka ko tissue paper ko kuma a'a in babu wa'annan makamatin kawai ana iya busar da hannu ta iska, wato bushewar iska kenan. Wa'annan matakan sune 5 kuma yana da muhimmanci sosai. In aka bi haka yana kashe kwayoyin cuta. Sannan kuma akwai lokutan da ya kamata mu kiyaye na wanke hannu. Ya zama na kowane lokaci akai-akai a cikin yini muna wanke hannu. In mace ce ko wani yana alaka da dafa abinci, a wanke hannu kafin a dafa abinci, ana cikin dafa abincin ma, sarrafa abincin da za a ci ana wanke hannu, bayan an gama sarrafa abinci a wanke hannu. In an zo cin abinci kafin a ci abinci a wanke hannu, bayan cin abinci a wanke hannu. In mutum ya shiga bayi ya fito ya wanke hannu, in ya wanke ma yara bayan gida misali, a wanke hannu. In aka yi amfani da share gida, aka tsaftace wuri, to ya kamata in an gama wa'annan duk a wanke hannu. So wa'annan lokutan yana da kyau mu kula muna wanke hannu, saboda ya zamana kwayar cutar da muka samo wurin wannan ayyukan da muka yi, ya kamata mun sa ruwa da sabulu muka wanke wa'annan kwayoyin cutar, ba za su samu su yaɗu ba da za su cutar da mu.
Yaya kuke sa ido ku tabbatar da cewa irin wannan fadakarwar da kuke yi na samun karbuwa?
Mataki dai na ɗaya, muna da ainihin fahimta da jihohi. Muna fannin ne Abuja a Santa, amma aikinmu ya umarci cewa muna alaƙa ne da jihohi. To a jihohin ma muna alaƙa da al'ummomi da ke jihohi. Ainihin cibiyar tamu akwai sashe wacce take da mutane musamman waɗanda ake ce musu risk communicators, wato mutane ne waɗanda suke sun yi fice wajen yaɗa saƙonni na wayar da kan jama'a game da yaɗuwar cututtuka da kuma yadda mutane za su bi su kare kansu daga waɗannan cututtuka. So muna da su a nan, sannan suna da ainihin wakilansu a jihohi da muke aiki tare da su. Sako-sako na ko'ina a jiha muna da waɗannan mutane da ke faɗakar da mutane a kowane lokaci. Kuma a yanar mu ta gizo, a Twitter handle ta mu ta Center ta Nigeria Center for Disease Control, in an duba za a ga saƙonni da muke sadarwa a ta wannan wurin da mu faɗakar da al'umma. Kuma wannan aikin ba wai mu kaɗai muke yi ba, a'a muna tallafa ma ainihin ma'aikatan ruwa ne wacce take wannan aiki, ita ce take jagorancin wannan aiki, ma'aikatan ruwa na Najeriya da kuma ma'aikatan lafiya. Muna jaddada abin da suka faɗa, saboda ai abokanan aikin mu ne da muke aiki tare, saboda yanayin cututtukan da suke da saurin yaduwa da muke yaki akai a wannan santa tamu yawanci daga hannu ake kamuwa da wannan ciwo. So shi yasa mu ma muke takata mu rawa a ranar yau mu fadakar da mutane, saboda in mutane suka kiyaye wanke hannu mu ma za mu samu saukin kamuwa da wannan cututtuka. Kin ga kuma gurin mu ya cika kenan.
Idan an ce cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya, me ake nufi anan?
Ainihin cibiya ce wacce aka kafa ta domin ta kula da yaduwar cututtuka a Najeriya, har dai waɗannan cututtukan kamar su kwalara da su sankarau da su zazzabin lasa wanda yake da saurin yaduwa ga al'umma. To ita wannan cibiyar aikin ta ne ta tabbatar an kauda waɗannan cututtukan a gwargwadon ikon.
To bayan kun gano cututtuka, me kuke yi akai?
Aikin mu shine muna aiki tare da mutanen da ke jihohi na Najeriya, mu tabbatar mun karfafa waɗannan jihohi in ta kama yanayin cututtuka ya fi karfin su. To mu anan daga headquarter muna taimakawa da kwararrun ma'aikata da kuma magunguna wanda muke samu dama daga gwamnati da kuma yawanci wasu kungiyoyi masu zaman kansu kamar kungiyar lafiyar duniya da su kungiyar kula da cututtuka na America USCDC kenan, da sauran dai ainihin kungiyoyi masu zaman kansu wanda yake suna da yawa gaskiya, ba lalle in tantance fadansu anan ba.
Magungunan da kuke bayarwa din kuna siyowa ne ko ta yaya kuke samun su?
Saboda ai mu muna karkashin ma'aikatan lafiya ne na Najeriya. So akwai kudade dama da ake badawa na wannan aiki daga gwamnati. So da su ne muke siyo wa'annan magunguna, muke taimaka ma jihohi a kauda wa'annan cututtuka da kuma tallafi daga ainihin kungiyoyi masu zaman kansu.
Kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida Najeriya ko na kasashen waje?
Na cikin gida Najeriya, ma misali kamar su ma'aikatan su kamar ruwa hakan ga da ma'aikatan lafiya kamar yadda na faɗa. Sannan kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu na waje wanda yake na kula da cututtuka na America US Center for Disease Control kenan, da kuma ita kungiyar lafiya ta duniya WHO. Muna hudda da Bill and Melinda Gates Foundation, in fact suna cikin waɗanda suke tallafa matantar tamu da muke aikin nan da muke yi yanzu a jihohi wanda ya danganci cututtuka masu saurin yaduwa.
Nagode kwarai da gaske Hajiya.
To ni ma nagode Madina.